مرسليا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 17 ga watan Zulhijja shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na hudu ne ko biyar, wato uku ga watan hudu shekara ta 1499 miladiya. To yau kuna da zaɓi kan ɗaya daga cikin al'amura guda biyu. Al'amari na farko, yamma ya zanto mun bayar da dama ta tambayoyi game da mas'alolin da suka shafi jana'iza don mu cike gibin da ake da shi, domin mai littafin kasancewar littafin sa takaitacce ne, bai kawo dukkan hukunce-hukuncen da suka shafi jana'iza ba, kamar yadda na faɗa mana tun jiya, ko ba haka ba? Na farko kenan. Ko kuma mu ci gaba da sabon babin mu wanda ya shafi zakka. Duk wanda kuka zaba daga cikin waɗannan al'amura guda biyu, to sai mu ci gaba da shi. Idan muka shiga babu zaka, ba wanda zai kuma yin tambaya kuma kan jana'iza, mun riga mun bar shi da mun mushi. To wani sai a raba biyu, ko koda waɗansu mintuna a yi a ciki, to na gaba sai a ɗora a kan kitabu zaka. Idan aka shiga babu zaka, to kuma ba za a dawo baya ba. To ku mai tambaya mai mahimmanci da su shafi jana'iza?
Idan mutum ya yi limami a sannan jana'iza ya yi kaburori guda biyu.
A saurara da Allah.
Limami a sannan jana'iza ya yi kaburori guda biyu ko guda uku. Ko kuma ya wuce guda jana'iza sun ma mun bai kama ne.
Ban gane ba.
Ya yi kafara da ya wuce guda tara.
Idan limami ya yi kafara sama da guda tara ya wuce sunnan kenan.
Da sun wuce da su.
Shike da zafin sallama daga tarafin fi sallama don ya wuce adadin da ake bukata. Bana bin ma Najeriya za a samu limamin da zai kabbara sama da guda tara, a samu wanda ya kai tara mamuni malam mamuni. Na'am. Likabali. Mutum ya gina ma kansa kabari cewa ko da ya mutu abin da shi a nan, wannan cikin yana cikin bidiyoyi wanda malamai suka hana. Suka ce don babu wanda ya san inda zai mutu. Mutum ya gina kansa kabari a Bauchi ya je ya mutu kuma a Abuja. Ko ya mutu a Akwa Ibom. Duk wannan na iya faruwa. Inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghayz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir. Ba ran da ta san a ina za ta mutu, ba mahlukin da ya san garin da zai mutu, ballanta na yi sai gina kansa kabari. Idan wannan na nufin tattali domin mutuwa, to tattali domin mutuwa ba ta hanyar gina kabari ake yin sa ba, ta hanyar imani da ayyuka na gari shine tattali domin mutuwa. An gane ko? Na'am. Wa alaikum salam.
Malam, ina so a tsaya ma misali babu da albabi ke da tsarin sa a kawo da life mark na kusurin bukatu. Tsarin sa wuta ne. Amma tsan ma sa wa mutum ya yi zai zama zai kamar cikawa na gari. Babi na biyu malam. Ina so malam ya san sadakar da mu koma na
gari. Mun karanta wani abu a ciki. Mun karanta hata hadisai. Mun kawo alamomi da ke nuna mutum ya yi kyakkyawar cikawa. Kaɗan daga cikin abin da muka karanta a nan, idan mummuni ya zo mutuwa, aka ga gumi ko jibi na ketowa a goshinsa, annabi ya ce al-mu'min yamut bi'arakil jabin. To kaga wannan alama ce take kyawar cikawa. Haka mun karanta idan mutum ya mutu, ya zanto an samu cikin makwabtansa mutum hudu sun ba da shaida akansa ta gari, alama ce ta cewa yake kyawar cikawa. yayin da duk mutum ya mutu aka samu mafiya yawan mutane na ambaton sa da alkhairi alama ce ta kikkiawan cikawa, in suna ambaton shi da mummunan abu alama ce ta mummunan cikawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaune sai aka wuce da wata gawa ana ta ambaton alkhairin wannan mamacin, sai annabi ce wajabat 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 asu, aka sake wucewa da wata gawa sai mutane na ta ambaton sharrin wannan mutum, sai annabi ya sake cewa wajabat 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 asu. Sai sahabbai suka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam, dan me kace wajabat an ambaci mutum da alkhairi har sau uku, haka kuma ka sake maimaita wajabat har sau uku bayan an ambaci mutum da sharri? Sai ya ce wancan da kuka ambaci alkhairi game da shi wajabat lahul janna, wannan da kuka ambaci sharri game da shi wajabat lahun nar. Yace antum shuhada'ullahi 'alal ardi, antum shuhada'ullahi 'alal ardi, antum shuhada'ullahi 'alal ardi har sau uku. Yace ku ne shaidun Allah a ban kasa, ku ne shaidun Allah a ban kasa. A wata riwaya har karar cewa yadda mala'iku suke shaidun Allah a sama, ku ne shaidun Allah a kan kasa. A wata hadisin, a wani hadisin annabi ya kara da cewa mala'iku sukan furta abinda ya danganci alkhairi na mamaci a kan harsunan mutane. An gane ko? Da haka idan mutum ya mutu aka samu da yawa daga cikin musulmai mutanen kirki na yabonsu da alkhairi, alama ce ta cewa wannan yake kyau cikawa. A ambace shi da mummunan abu, wannan alama ce ta cewa yayi mummunan cikawa. Duk wannan tana daga cikin alamomi na husnul khatima. Haka idan mutum a karshen abin da ya furta shine kalmar shahada, shi ma wannan alama ce take kyau cikawa. Da annabi ce dukkan wanda karshen zancen sai zan tula ilaha illallah riga an gafarta masa kenan. Wa alaikum assalam. Wannan jam'i na addu'a kamar yadda muka ambata tun farko bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya sanya annabi don ya zama abin koyi ga dukkan mutane. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Duk wani wanda yake son wani a duniya, matukar wanda kake so din musulmi ne, annabi ya fi ka san shi. Ba haka bane ba? Duk wanda zaka so, dangantakarka da wani a ce haifayya, ko a ce abokantaka, ko a ce ɗanka ne, ko matarka ce, ko shi mijinki ne, duk wani wanda kake so saboda wata alaka da ke tsakaninku da shi, matukar shi musulmi ne, annabi ya fi ka san shi da shaidan alqur'ani. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Al mu'minin din nan fa tun zamanin su har zuwa tashin kiyama, annabi na jin kansu yana son su, yana kaunarsu. To sai sunnanta mana idan an bizne mutum, abinda kawai za a yi shine addu'a, kuma addu'an nan kowa ya yi ta a kadaici shi kadai, kuma ya dade. Har muka karanto mana hadisin da yake cewa an taɓa binne wani mutum, annabi ya tsaya wajen yana masa addu'a gurgudan yadda za a kayar da raƙumi a yanka a sai dai a raba nama, tsayawar da yana yawa mutum addu'a kenan. To sai wani babban malami da muke ganin sa da kima da daraja da shekaru da komai, sai zo ce ku karanta qul huwallahu ga walidanmu, ku yi kaza, mu ko mun ji ga abin da annabi ya yi. To abin da ya kamata mu auna tsakanin wannan malamin da annabi, wanda ya foni ba ma za a kwatanta ba, ko waye ya kamata a yi wa kara a ciki? Kaga yanzu za mu yi wa malamin kara don mu saba wa annabi? Wato annabi kenan ya wajabu mu yi masa kara don mu saba wa malamin. In ko malamin na Allah ne ba zai damu ba, idan ya ce me yasa kuka ki bin umarni na, sai mu ce na annabi muka bi, ya kamata ya damu? In ya damu ba ya zama kishira annabi ba? Sa'ilan nan kowa ya ce masoyin annabi ne shi, kaga ai kusa kawai ki, amma matukar masoyin annabi ne shi na gari. Sai ya ce me yasa baka yi kaza ba, da ce kai, sai kace saboda annabi ya ce ai kaza, sai na bin annabi ba dan bana ganin ka da kima ba, sai dai ba zai yi a kwatanta ka da shi ba. Ba haka bane ba? duk malami da za a kimanta shi a darajanta shi saboda ilimin sa, saboda takawarsa, saboda tsoron Allah sa, ba wanda yace malamai masu tsoron Allah ba sa sun kare babu su. Har yanzu akwai malami masu tsoron Allah masu takawa, amma inda magana take duk yadda malami ya bunkasa makwarta dai ka ce masa malami, amma bai kai matsayin annabi ba. Makwarta dai yana da a matsayin mai, amma bai kai matsayin masumi ba. Yana iya yin daidai, yana iya yin kuskure, amma annabi fa ba yin kuskure sai daidai. Wa ma yantiqu anil hawa illa shaida, ce Allah ya tsarkake harshensa ba ya furta komai sai na daidai. Haka ya tsarkake zuciyarsa, ma kazabal fuadu ma ra'a, haka ya tsarkake ganinsa, ma zagal basaru wa ma taga. Yo, wanda aka tsarkake shi harshensa, zuciyarsa, ganinsa, to gaba ɗaya kuma shikenan sai aka mai da shi abin koyi. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana, waye samu wannan shaidar? Zaka ce waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka, waye samu irin rabanka, tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kuma yi gaba sallallahu alaihi wasallam, ba wanda yake kamar shi. Amma inda mutane ba su fahimta sai su ga cewa aiwa ne na da girma, aiwa ne na da kima, ka manta da cewa duk girmansa dai bai kai girman annabi ba. Kuma inda muke samun wani kuskure na biyu, sai mu dauka cewa idan na kyale maganar malam wani ban yi aiki da ita ba, wannan na nufin na ci mutuncinsa kenan ko na zage shi. Sai ce ka gan shi da rashin kunya, malamai sun ce kaza bai yadda ba, malamai sun ce kaza bai yadda ba. Shi kuma lokacin da yake da nasu na annabi bi, su kuma da suka rike maganar malaman su kuma ta annabi suka kyale. Idan ya halatta yayin da na barfata wa wani malami na kin aiki da ita, ka faɗa min cewa na yi wa wannan malamin rashin kunya ko na masa kallon hadarin kaji, ya halatta kenan kai kuma yayin da ka kyale hadisi in ce ka yi wa annabi rashin kunya ko ka masa kallon hadarin kaji? Ba haka bane ba? To amma shi baki ya san abin da zai faɗa, amma bai san an su da zaɓa shi ba. Saboda haka ‘ya’yan uwa, rabautar mu gaba ɗaya shi ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka mai shirin ya ce, sa’adatuna mashrutatun bittiba’i, sa’adar mu a duniya da lahira an sharɗanta sai in mun yi wa annabi biyayya. Shi ne sharaɗin mun rabauta kenan, da zaran bai masa biyayya ba maganar rabauta ko. Laqad faza man kana ar-rasulu imamahu, hakika ya rabota duk wanda ya mayar da manzon Allah ya zama shi ne jagoransa. Wannan da yake cewa an karanta hadisi da yake nuni da cewa dukkan mutumin da yake ba mutumin kirki ba, bai kamata ba idan ya mutu a samu mutanen kirki kamar manyan malamai ko waɗansu masu takawa a wajen wato abin da ya shafi masa sallah. To ya halatta su je su yi jana'iza ga ‘yan uwansa ko jana'iza ba ba za su je, wato ta'aziyya ga ‘yan uwansa ko ta'aziyyan ba ba za su je ba? Za su je ta'aziyya. Ko da annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya ki ga waɗanda suka yi irin waɗansu ayyukan farna, sallah ce kawai bai ba, amma wannan bai nuna cewa bai yi musu ta'aziyya ba ga danginsu. Dan ta'aziyya ita ma ibada ce mai zaman kanta da ake son kai wa mutum. Abin da kuma ta'aziyya ke nunawa, wato baiwa mutum haƙuri dangane da rashi da ya samu, to wannan zaka iya wa danginsa. Amma sallah sai ka dan kauce, ka bar sauran mutane su yi, ba wai dan bata halatta ba, sai dan ya zanto gargaɗi ga masu irin wannan aikin su daina. Wa alaikum assalam. Kamar yaya? Kaje kamar wato kamar misali kana da makoci kafiri sai dan uwansa ya mutu, kuma shi gashi kafiri ne wanda ya mutu duk. Sai kaje kai masa ta'aziyya, ka bashi hakuri. Zaka je, zaka iya zuwa. Sai dai ba za ka yi masa addu'a ba. Ba a roƙa masa gafara tunda ba musulmi bane ba. Da nasan Al-Qur'ani, ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen. Wannan zuwan da za ka yi wani nau'i ne na da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi har da waɗanda ba musulmi ba, saboda ya jan hankalinsu zuwa ga addinin musulunci. Na'am.
Kamar wanda
yayi zafi da yawa yanzu bai kamata ba duk abin da ya shi ma ba da umarnin shi dai ayi ba wa yace ya jihara bude masa gawansa idan zai masa addu'a ma sai ya bude masa gawansa ai ba bukatar wannan abinda dai muka karanta je ko shekaran je annabi ya ce duk wanda ya wuce ta wurin kabarin kafiri to ya masa bishara da me da gidan wuta amma ba ce idan ka zo jana'iza ka lallance shi ga gaban dangin sa wa alaikum salam
dan ku idan ka je yi a musa addu'a su su arnab
sai sai ka yi musa addu'a
to amma aiki ne hada ku
sai
ka je ka tsantsan da malamin malamin musa addu'a
a sai ka ce ai ba a masa addu'a tunda ba musulmi bane ba wato shi musulmi fa yana da mabda yana da aqida da imani da ita ba wai kawai tsayawa zai yi yayi ko kuma wani zamantakewar kasa ya sarrafa shi da ya kamata ba yadda yake so ba kamar yadda in su suka zo za a yi wa dan uwan musalla za su shiga sai wannan su bai da suka mai da mutuwa biki da ma sai ka samu babban mutum ya mutu don saboda na babban jami'in gwamnati ne idan an zo yi masa sallah hatta wadanda ba musulmi ba sai su shiga su abin lokacin da jirgi ya fada da wadansu a jirgi aka zo abin nan wajen sallah hadda saka fana goro a sallah fa sun yi sahu aka muna sa yanti ya fa sallah jana'iza don girman Allah
eh
aina
irin
wannan yare kai mai yin sallar musulmi
a
eh
kai ba wani ne a wurin ba mu kai ga haka wurin da suke musu ne a wurin sai kuma ban yi da tsara mu shin su tsare su sai me kuma da kai
tashi da kai da siha in dai kai jarumi ne wato ko wani abu a Najeriya da za ku lura in ka karanci mutane psychologically za ka iya zartar da al'amura masu yawan gaske duk inda yake wurin jara'iza ko mun tsere mutum ya zo wajen a ko wani nau'i na tsoro ta tare da shi yayin da ka tashi ka ce inna alhamdulillah kafin aljuma kowa ya yi shiru ka anna alarun musu himutsayin shiru za su yi a lokacin sai ka jefa abinda za ka jefa a musulunci ga yadda al'amura suke inda mutum na da karfin halin magana kuma ya iya tsaro magana yadda ba wai zaki zai ba ga yadda al'amura suke a musulunci an yi duk da zamantakewa mai kyau tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba amma idan an zo wuri kaza ba za su yi kaza ba kuma yadda ba za mu yi kaza ba yadda ba za su yi kaza ba za mu yi kaza ba dole ya faɗi wannan sai ya shiru ya kyale in dai mutum ya samu wannan karfin halin in ko ba zai iya wannan karfin halin ba to bai kamata ma ya tsaya a wajen ba sai ya tafi sa dan ya zama wasa kenan kuna sahun sallah da wanda ba musulmi ba ya ce me ya zama wasa yake da addini kenan idan ra'aita alladhina yakhudun fi ayatina fa'ridu anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr da haka ba daidai bane ba ko kuma kai a gayyace ka jana'izan wanda yake ba musulmi ba kai kuma ka je wai kana matsayin musulmi da sunan office din ku da a to dan me ko mutum ya shiga church dole ka yi bayani addini na ya hana ni in shi addini shi ba da baibayi da tarnakin da zai hana shi ya zo wajen naka to kai naka yana da baibayi da tarnakin da zai hana ka nisa amma ba za ka ce ba to ai tunda abin yi mai imani tunda su ma sun yi mana umai mai musu ya zama ba addini ba kenan malaikum salam
kwarai
da gaske
kwarai da gaske shi malamin yana wajen sai ya samu yan uwan mahaucin sai ya musu tsira ne ke kuɗi kuɗa kuma da mutane tunda ana ganin girmansu kira su ce
an yi irin wannan a Kano bai daɗe sosai ba waɗansu wani jami'in gwamnati ya mutu cikin waɗanda suka za a yi sallah hadda waɗanda ba musulmi ba ana shirye shi za a shiga sahu sai shi ne imamin da zai abin da ya ce wannan sallar fa musulmi kawai za su yi duk wanda ba musulmi bai koma jefe guda ya ɓata rai da rawani a kan sai zai ga matsauci musulmi kawai za su tsaya ya fara nuna wani kai wannan ba musulmi bane ko ma gefe kai sauran kafin a zo kansu kowa ya fita wannan shine magana
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wannan ba wannan da zai yi mai cewa idan malami ya yi rubutu mai addu'a a kabarta.
Sai.
Tafiya za ka yi kuma za ka tsaya idan ka rawo. Ka yi bayani Umar Khalid cewa ko zai iya tafiya ne kuma zai tashi da
wani. Zai tasa da wani mai na faɗa ba na ce annabi ya ce kowa ya tashi da wani ba? Idan malami ya ce ku karanta kaza lokacin da yake faɗa kai kana can kana yin taka. Har su yi su kare kila ma kai ka tafi abin nan. Kakkan kana ratsi. Wa alaikum salam. Wancan ba mun faɗi dalili ba, idan kana wurin karatu mun faɗi dalili. Sai dai na jin saboda daga waje kake. Mun faɗi dalili. Muka ce shin zuwan da annabi zai masa zai amfana da shi. Muka kawo aya da ke nuna ba zai amfana da shi ba. Kuma daga baya an hana shi, kar ya sake zuwa wurin irin waɗannan. Amma waɗanda suke da dakun musulmai masu samu waɗannan har annabi ya mutu a waɗanda baya musu sallah, irin masu sabo, amma bai ce kar a yi musu ba. Sai ya ce sahabbai sallu ala sahibikum, kaga yayi umarni a je a yi, amma shi a matsayinsa bai kamata shi a gaishe a wajen ba, ko yayi haka don ladabtarsuwa ga cewa mai irin wannan aikin ya kamata ya daina. Dan duk wanda ya ga wani ya mummuna aikin da har annabi bai masa sallah ba, nan gaba sai ya gama ya shiga titinsa ya daina irin wannan aikin, dan kar shi ma irin wannan ta faru gare shi. Wato tsari ne dai na tarbiyya da ladabtarsuwa, ba ta aka yi in malaman suka je suka yi sallah ta zama haramun ba, haka aka ce ba. Amma dan su bayar da samfuri na tarbiyya da lalutar ba. Ka fahimta ku? Wa alaikum salam. Shi ne mai?
Wajen yi kama yi da ce da aiki samu zala ce kare a cikin mamaci. Kamar kare a cikin mene ne a wajen
dai. Bai.
Ka ko suka yi wasiya da wani abu na cikin su ci wajen da shi ga mahaifin jinya. Kamar na muka ce ka zara samu wani. Da kuma akwai magana zaman da ban gaisu wa da yake ya faɗi bayan mutuwa. Wani abu abin na gasa wa ta yi.
Wato mutum ya sadaukar da wani bangare na jikinsa ya ce ko da bayan ya mutu ya baiwa wane bai halatta ba, saboda kai gangan jikinka kai dan adam ba mallakar ka bane cikakkiyar mallaka, mallakar Ubangiji ne. To sai abinda Allah ya yi izini ne za ka iya dauka daga jikinka ka sadaukar da shi. Kun fahimta da kyau? Kuma duk abin da za a dauka bayan mutuwarka a farka jikinka a dauka, ko a zaro ta jijiya, ko a dauki ɗaya daga cikin koda a bayar, ko wani abu, duk abin da za a dauka ya zama yin ta'addanci ga wannan gawar wanda musulunci bai yi izini ba. Sai yin abu ya zama na larura kamar yadda muka yi bayaninsa a baya. Akwai fatawoyi na malamai masu yawan gaske a wannan zamanin da suka yi bincike mai kyau akan waɗannan al'amura. An fahimta ko? Saboda haka wannan bai halatta ba, amma maganan zaman jana'iza na kwana uku wannan tuntuni mun riga mun faɗa cewa a al'adance ne ake yin wannan, amma shari'a ba ta tanadi wannan ba. Idan an yi maka rasuwa lallai kan mutum zai ji zafi a zuci, kuma zai iya ma fitar da hawaye ya yi kuka, amma kuka ba irin na mutanen jahiliya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu hawaye na fita daga cikin idanunsa, yana cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna latadma, yace lalle zuciya na damuwa kuma ido na fitar da hawaye, yace amma dangane da rabuwa da kai ya Ibrahim muna cikin bakin ciki, sai ba abinda zamu faɗa sai abinda Allah ya yi izini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan damuwar ta zuci kowa zai iya yi, kuma alama ce ma ta rahama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi. Amma wannan ba shi ke nuna cewa ayi zama na makoki tsawon kwana uku ko bakwai ko sama da haka ko kasa da haka ba, waɗannan dukkaninsu al'adu ne. Kuma yanzu kaga akwai illoli da ke faruwa a wajen zaman makoki, taimakon a zauna ana jimamin rasuwar mamacin sai zanto wani wuri ne na dandalin shakatawa da hira da kuma yi da mutane da zagin mutane. A waɗansu wurare sai aka kirkiro da waɗansu sababbin bidowoyi, sai ya zanto kamar yadda waɗanda ba musulmi ba ke biki, mu ma muna yin wani abu mai kama da biki, domin me za a rika kawo abinci na kasaita, ana cin kaji ana cin zokorodo, kai kace ba mutuwa a kai ba, kawai ana shakatawa ana kisire ne. Waɗansu ma sai su wuri in babban mutum ne ya rasu, sai su mayar da wurin wajen kulla connection, neman kwangila, neman shiga wajen wani. Duk wanda ya zo wajen ka zai ka rafe ku gaisa da shi, sai bayan ya koma ka zai ka sai ayaran nan mawa dozin jana'izawa ne. Haka dai aka mai da wurin kamar wata sana'a. Sai kuma waɗansu attajirai sai suka mayar, suka ƙara kwaɓa wani abu, shine idan mutum wanda aka yi wa rasuwa ɗin babban attajiri ne, sai ƴan uwansa attajirai wasu suka aiko masa sadaka, wani sai aiko masa da kurkura guda ta shinkafa wai sadaka an yi masa mutuwa, kuma kake sa ta rasu. Wani ya anko da awaki, wani ya aiko da shanu, wani ya aiko da haka da sauransu. To kaga duk waɗannan waɗansu al'amurra ne da suke ƙara faɗaɗa wanda manzon Allah bai yi izini a yi su ba. Ina fata mun fahimta. To don haka dai abinda shari'a ta tanadar mana, shari'a bata hana ka baka damu a zuci saboda kayan rashin wani naka, shari'a kuma bata hana ka yi masa sadaka ba a matsayinka na ka rasa mahaifinka za ka iya masa sadaka tun daga lokacin da ya mutu zuwa shekara 100 masu zuwa. Kuma shari'a bata hana ka yi masa addu'a ba tun daga lokacin da ya cika har ya zuwa shekaru 100 masu zuwa, har illa masha Allah. A duk lokacin da ka tuna shi a halattaka masa addu'a ba haramta maka ba, ba kuma a ce dole sai kwana kaza ba, ko ba a ce dole sai su wani ne za su yi masa a karɓa ba, ko kai za a karɓa. To irin waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu kula da su.
Misali gidajen mu yanzu da ya ci ya cika da abin da shafi ko suna da wasu abubuwa da kuma ilaminsa makamanta, a ɗakunan za ku samu ake jinya mamacin ma ko a asibiti na cikin akwai irin karambu da fosina, kuma an ce marayu ba sa shiga gidan da yake akwai abubuwa ciki.
Abin da ka faɗa shi ne zance mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto a ciki. Ai annabi ya faɗi wannan ko? Mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto a ciki. Kana nufin idan ana ziyartar mutum a asibiti ko a gidan da yake akwai hoto, ma'ana me? A kawar da su bayan an gama jiya safi sai a yi mai. Ai bai kamata ka alakantar da abin wanda jiya ba, domin shi kansa wanda yake rai wanda baya cikin jiya din misali baya san mala'iku rahama su shigo gidansa, to baya da alaka da jiya ko rashin jiya. Now wa alaikum salam. Sadaka da za a yi wa mamaci, shari'a bata iyakance ga abin da za a yi sadakar da shi ba. Abin da ake so kai da za ka yi sadakar, ka bayar da abin da yake shi ne ikonka, sannan kuma wanda za ka bai wa sadakar ka bashi abin da shi yake bukata. Da haka kaga a ce za a yi masa ko a yi gumba, duk waɗannan ba wai shari'a ce ta tsara wannan ba, ko a ce lalle sai kuɗi, ba shari'a ce ta tsara wannan ba. Kuma wanda ake ba sadaka ba wai sai malami ba, mabukaci. Akwai malamin da ba mabukaci bane ba, mawadaci ne, yana da gidaje, yana da motoci, yana da kaza, yana da kaza, wannan ka bashi sadaka ba ta halatta ba, shi kanshi bai halatta ya karɓa ba. Annabi ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci ko wanda yake da ƙarfi da kazar-kazar, ba ya halatta su karɓi sadaka. To don saboda haka idan aka ce malami za a ba, kaga ya zama kuskure kenan. Sadaka mabukaci ake ba, ina fata an fahimta. To wannan mabukacin wani bukatarsa magani a asibiti, sai ka bashi kuɗin da zai sai wannan maganin da niyyar sadaka ga mahaifinka a kan masa ladan. Wani bukatarsa ya biya kuɗin haya na wata biyu ko uku ko shekara mai zuwa ba ya da shi, sai ka bashi wannan. Wani bukatarsa abincin wata guda a gidansa, sai ka je ka zo masa buhun masara da buhun shinkafa ka bashi. Wani bukatarsa kaza, wani bukatarsa tufafi, wani bukatarsa zai aurar da ƴarsa, dan kayayyakin da za a rakata da su ba ya da halin yi, sai ka ɗauke masa wannan. Abin da ya kamata ka kalla bukatar shi wanda za ka baiwa sadakar din, sai ka ga an haɗa kuɗi masu yawa, an zo an yi gumba ko an yi waina ko an yi wacece kuɗin da idan da za ka dunkule su ka raba su gida uku ga waɗansu mabukata da suke cikin tsananin bukata, sai ka kara ya gida uku. Amma sai ka zo ka raba waina ɗaiɗai, ko ba wanda ka ba abinci ko da na yi ni ɗaya, kaga kenan ka toshe bukatarsa? Ba ka toshe bukatarsa ba. To amma mu sai wani abu haka, wani canfi-canfi haka, sadakar gumba, sadakar waina, sadakar fura, sadakar nono, sadakar nono a ɗan kan fita ma duda yi ɗaya. To kai mai nisi don Allah. Kuɗi za ka ɗauka masu yawa ka samu wanda ke bukaci ka bashi. Ba a ce wa sarka sai ka tara mutum goma ba. Da ka tara mutum goma ka ba su naira goma goma, duk ciki ba wanda ka ba abin da zai abincin ran da shi. Haɗa wannan naira ɗari ɗin ka ba mutum ɗaya. Sai zanto ka toshe bukatar mutum ɗaya. Amma waɗancan kai baka bar su da rai ba, kai baka kashe su ba. Naira goma goma to me kai musu kenan. Ba wai yawan wanda ka baiwa sarka ake kallo ba. Bukatar da ka toshe ta shi wanda ka baiwa sarka ɗin. Shin ka toshe masa wata bukata ta larurar rayuwa? Abin da ake kallo kenan a shirye-shirye. Ina fatan mun fahimta da kyau. Now. Idan an yi rasuwa sai waɗanda suka je ta'aziyya suna zuwa da kuɗi suna ba da sadaka, shi ma ba idan asali a shari'a. Idan suka ba da sadakar wa suka yi wa? Da wani matsayi kenan. Yanzu misali, idan aka ce wannan abin da suka yi sun yi ne a matsayin suna yi wa mamaci sadaka, to kamar yadda muka faɗa tun darasin baya, ba wanda za ka mutu ya yi maka sadaka a baka ladan sai ɗanka na cikinka. Babban abokinka bayan rasuwarka ya zo ya fitar da miliyan ɗaya ya ce ya maka sadaka, ba za a kai ma lada ko na da kwandala ɗaya ba. Don ka'idar faɗin Allah ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sadakan nan shi ne ya yi ba kai ne kai ba. To ba a bayar da lada sai ga aikin da mutum shi ya yi da kansa. Amma inda ɗanka ne ya zo bayar da naira 20 sadaka da niyyar kai a kai maka, to lalle wannan ladan zai kai gare ka kana cikin kabarinka. Saboda shi ɗanka wani ɓangare ne na mallakarka. Abinda ɗanka ya aiwatar na kirki kamar abinda kai ne kai da kanka. Don haka ‘ya’ya idan suka yi sadaka domin mahaifi ko mahaifiyarsu, ladan na kaiwa ga mahaifi ko mahaifiya. Amma abokanai ko makwabta in suka yi sadaka domin abokanansu ko makwabtansu, to ba a kai ladan ga shi makwabcin naka ko wanda yake abokinka. Kun fahimci wannan da kyau? Saboda wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Amma addu'a in suka yi wannan kowa ana karɓa. Kowa na amfana da dar kowa, ko da ba dangantaka ta jini a tsakani, ko da ba makwabtaka, matukar musulmi ne dan uwanka. Da haka ma sai Allah shirye da mu zuwa ga yin addu'a ga dukkan musulmai wanda suka gabace mu har zuwa yau. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wannan shine bambancin sadaka da addu'a. Kuma idan an zo wajen addu'a shine kaga wannan suna karanta Qur'ani da nufin addu'a. Wani mamacin babansa zai rasu sai kirawo mahaddata sai zo ce a soke Qur'ani ko a soke so 10 ko so 30 ko so 20. To idan aka karanta Al-Qur'ani shin ladan zai kai gare shi? Dan shi karatun Qur'ani ibada ce. Wanda yayi wannan ibadar shi za a biya lada in yayi da niyya ta gari. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amma muqaddara kai ka karanta Al-Qur'ani da niyyar a kaiwa mahaifinka ladan kai da za a kai masa. Dan kamar shi yayi ne da kansa. Muqaddara waɗansu suka karanta Al-Qur'ani da suka karanta sai suka yi tawassuli da shi, suka yi addu'a ga wabaci. Ya Ubangiji, dan ayoyin nan na littafin ka da muka karanta, dan surorin nan masu tsarki na littafin ka da muka karanta, ka yi wa wani gafara. To yanzu ya zanto ba ladan karatun Qur'ani suka bashi ba, sun karanta Al-Qur'ani suka yi tawassuli da Al-Qur'ani dan bukatar su ta biya. To wannan ya halatta. Kun gane bambanci tsakanin ababen guda biyu? Domin akwai bambanci tsakanin ihda'u thawabi qira'ati al-Qur'an lil mauta da kuma at-tawassul bi qira'ati al-Qur'an fi du'a lil mauta. Ababe ne guda biyu, mabambanta juna. yin tawassuli da alqur'ani dan Allah ya musu gafara wannan ya halatta idan ka tashi yin addu'a an gane ku amma yin tawassuli a abunnan karanta qur'ani da cewa akai musu ladan wannan ba za a kai musu ba don saboda wallahi sai insan illa masa wa anna sahihu sawbun na shahidai iri uku ne kamar yadda malamai ke karkasa su akwai shuhada'ud duniya wal akhira shahidai a duniya da lahira su ne mutanen da suka fita wurin yaki na musulunci sai aka kashe su a wajen yakin ko aka yi musu rauni mai tsanani a wajen yakin suka zo gida suka mutu ko mutum ya faɗo daga kan dabbar da yake ya mutu duk da a filin yakin ana kirgashi a matsayin yayin shahada idan ya fita wannan wuri da kyakkyawan niyya domin yaɗa musulunci ba don neman matsayi ba ba don ganima ba to ya zama shahidi a duniya shahidi a lahira shahidi a duniya tunda mu ya mutu wajen yaki kaga ba sai an masa wanka ba ba sai an masa littafi ba ba sai an yi masa sallah ba za a binne shi da jininsa zai tashi ranar tashin kiyama jini na ƙanshin turare kamar da annabi Nuhu cikin hadisi to kaga wannan shahidi a hukuncin mutanen duniya kenan saboda ba su yi masa ababen da ake wa sauran gawawaki ba shahidi a lahira saboda kyakkyawan niyya yaje dan haka zai dace da abin da Allah ya ambata na falalan shahidi to wannan sunan shuhada'ud duniya wal akhira na biyu sunan shuhada'ud duniya shuhada'ul akhira shahidan lahira kadai hukuncin sa lahira shahidai amma a duniya su ba shahidai bane ba ta fuskar hukuncen da suka shafi gawar shahidi shine mutanen da annabi ya zana cikin hadisi masu yawan gaske kamar mace da ta mutu a sanadiyar naƙuda annabi ce ta yi shahada don mummuni mace ko namiji da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a annabi ce ya yi shahada haka wanda mummunin da ya mutu a ambaliyar ruwa ko gini ya faɗo masa ya mutu ko a gobara annabi ce ya yi shahada haka mutumin da ya mutu da ciwon ciki annabi ce ya yi shahada haka mutumin da ya mutu da tarin fuka tarin TV shi ma ya yi shahada an gane ku dukkan waɗannan sun yi shahada to amma shahidai ne su a lahira ta fuskar lada Allah zai ba su a matsayin sun dace da irin wannan mutuwar amma a nan duniya za mu yi musu wanka za mu yi musu likafani za mu yi musu sallah ba kamar waɗancan shahidan suke ba shi yasa ake kiransu shuhada'ul akhirati domin a duniya ta fuskar hukunci su kamar kowane musulmi da ya mutu amma a lahira suna da falalansu amma shuhada'ud duniya kuwa su ne wanda suka mutu wajen yaƙi na musulunci amma su sun fita don su samu ganima ne sun fita don su kare ƙasarsu ko ƙabilarsu sun fita domin a ce musu jarumai kaga babu niyya ta gari kenan to bisa ga dozai sai aka kashe su a wajen yaƙi a nan duniya tunda ba mu san gaibu ba kaga ba za mu musu sallah wanka ba mun ɗauka shahidai ne kowa za a faɗa wani shi ya yi shahada amma idan an je sai lahira fa bai da komai ma lahu fil akhirati bil khilaf kaga zan shahada uddu yake da to da haka wannan shine abin da malamai ke kada su na bakin kofa mai nace da kai
shin wannan hadisin ya dace da wannan nasiha da wani malami
yanzu bai kamata ka danganta abin da cewa an yi hadari ko bai hadari ba, bayan an binne mutum a makabarta ya halatta ai wa'azi ko bai halatta ba, shine kawai tambayar. Shikenan bari mu baka ansa ta kafin ka ga wata biyu. Ya halatta ɗaya daga cikin hadisin da ya fi kowanne tsawo cikin Bukhari, annabi ya yi wa'azi da shi ne a cikin makabarta lokacin ana ginin kabari. Ya koma gefe guda ya tsuguna, dan wanda baya ginin kabari yana so ya koma gefe guda ya tsuguna har sai bayan an gama rufe sannan ya tashi. Lokacin da annabi ke tsugunne sai ya karanta wannan hadisin cewa ai bawa mummuni yayin da ya mutu aka sahi cikin kabari zai gama da kaza, zai gama da kaza, zai gama da kaza, ya gama faɗin sakamakonsa. Sannan sai bawa da ba mummuni ba idan an sahi cikin kabari zai gama da kaza. Hadisin yana daga cikin hadisin da suka fi kowanne tsawo cikin Bukhari. Annabi ya yi wa'azi a makabarta dan haka ya halatta.
Wajen
matsala
a
kwanne
an ne ne don
kwanne ne kace masa yi haƙuri. Kuyi haƙuri haka, wannan yana cewa a don waɗansu amsu rasuwa sukan yi tufafi bakake da susa, wannan baya cikin sunna, kuskure ne. Shari'a ba ta tanadar wa mutane cewa dan an yi wa mutum rasuwa shikenan ya cire kansa ya sa bakaken kaya ba, sawa'un mace ne ko namiji. Wannan ya yi kama da al'adar waɗansu addinan daban ba na musulunci ba. Kitabu zakati.
Idan Allah ya sa yaro ya rigan iyayensa mutuwa, shin ya halarta iyayensu yi sadaka dalilinsa?
Aka sun wancan kenan? Waɗansu malaman sun ce ya halarta, waɗansu sun ce bai halarta ba. Addu'a da duk ijma'in ne ya halarta, amma sadaka ce ake rigima.
A cikin bayanin jiya ne ba.
Cewa me?
Na magana da kai akan magana saka gawa a cikin kabari.
Me daure maka a ciki?
An ce mazara kuna lafa'ani da ya umarni da cewa wanda zai ɗauki gawa ya kuma sa cikin
kabari.
Wanda bai zara da yaran da ba ce da daddare. Wannan umarni wata irin umarni ne na da yake nan. Da biyu kuma malamai sun san cewa ba kan wannan al'amari ko kuma su ke kuma
da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yudkhil al-qabr rajulun qarafa al-laylata ahlahu, la yudkhil al-qabr rajulun qarafa al-laylata ahlahu, kada mutumin da ya kuskure ya kusanci iyalin sa jiya yace zai zo ya shiga cikin kabari yanzu ya shigar da wannan gawa. Kaga hani ne annabi shikenan. A ɗaya hadisin ka gani da annabi tambaya yace waye bai kusanci iyalin sa ba, kowa ya shiru sai wa. Sai Abu Talha ya ce gani, annabi ce sauka ka shigar da ita cikin kabari. Wannan shi ne abu, wato abubuwa na irin wannan rashin karanta hadisi yana samu jahilci hukunci masu yawan gaske. To amma idan mutum ya sani sai ya yi hankali da jama'a, saboda rashin sanin mutane zai sa ka dan ba su uzuri, amma ba shi kenan kuma kara aiki da shi ba, sai dai shi mai yin aiki da shi ya zanto mai hikima. Shi yasa karantar da hadisi yake da matuƙar muhimmanci. Wannan wa a Kano ya tafi an zo makabarta ana shirin za ta sai ce waye cikin ku bai kusanci iyalinsa ba jiya, duk sai aka zura musu ido kamar a yi masa duka cewa wannan wacce rikicin kunya ce da ba sa a makabarta. To kaga shi ma ni a fahimta ta gaskiya bai kamata ya fito da shi haka garara a cikin kafin a je lokacin da ake tsaye an taru a kofar gidan ba ana taruwa ba kafin a je makabarta, kafin ma a fito da gawa a yi sallah. Lokacin da ake taruwa nan sai ka tashi ka yi innal hamdulillah, kai magana ita takaitacciya game da mutuwa, game da wato ainihin a cewa wani abu ne da kowa ke jiransa kaza da kaza, sai ka yi takaitacciyar magana game da lindiban da musulunci ya sanada wajen kaza da kaza, har sai ka kawo zuwa ga wannan idan an zo makabarta ma ga yadda annabi ce ai. Amma babu wanda ya sani sai a makabarta ana shirin za a ɗauki gawarsa cikin kabari. Idan annabi ya faɗo wannan cikin sahabbai ba ya da matsala, sun san ana masa wahayi. To kakwa yanzu ka faɗo wannan cikin jama'ar ka waye zai yadda da kai cewa kana da gaskiya akan abin nan, ba kowa ne zai iya amincewa ba. To saboda haka yana da kyau wannan hikimar. Kaga akwai wani abu na biyu mai muhimmanci kuma shine shiga makabarta da takalmi. Annabi ya hana shiga makabarta da takalmi. Duk wanda zai shiga makabarta ya kuɓe takalmansa. to kaga yanzu wannan ba idan kace zaka tsaya a jikin makabarta kan wanda ya shiga sai ta kalli ba rigima da ku da mutane ba amma menene abin da yake wajibi gare mu shine karanta suwa har mutane su fahimta wazantarwa karanta suwa Allah shi ma daga manka tar ku yi hakuri haka ba za mu iya gariya gaba da shiga da motar ciki na idan makabarta tana da yalwa da girma ta yadda mamatan da aka binne suna can wani bangare ga kuma wani ragowar fili mota na iya shigowa ta wajen babu laifi amma dai mafi kyau da za a kyale ta a wajen makabarta shi fi dacewa don saboda alfarmar waɗanda ke kwanci a wurin kamar jika ya addu'a ga kakansa sadaka a bai shiga ciki ba ko ya shiga saboda ne
saboda shi ma yana da cikin bangaren da wancan kakan ke samar da shi domin shi ya yi baban shi
yanzu kai kana maganar ababin rabon gado mu muna maganar ababin bayar da sadaka ba ka iya ɗaukar hukunci a wani babi ka sashi ya zanto am a cikin duka abuwa sha a maka ilzami da wani abin sai ka kasa fita an fahimta ku mutum zai wa mahaifinsa amma ya yi ce don kaka na wancan na sama sai dai shi ma ɗansa yi masa yi mahaifinsa ya kowa mahaifi shi wannan sai wa wancan كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري ما صدق الله تخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كوكا تيمت صدقة كوكا تيمت زكاة ياي كما صدقة إن كود سيغة تنفردي كما خذ من أموالهم صدقة كود سيغة تجمعي كما سيكين فتنسا إنما الصدقات للفقراء da kuma in tubudu sadaqat in tubudu sadaqati fa ni mahi wa in tukhuha wa tutuha al fuqara dukkan su ne sadaka ana nufin zakka zakka ana nufin sadaka ka ba su labarin Allah ya wajabta musu wata sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu amwal jam'i ne na mal mal dukiya abinda ko ake nufi da dukiya shine dukkan wani abu mai kima to anan Allah ya ce amwal wanda kaga gida dukiya ne ploti da kake da shi dukiya ne riga wando hula a tamfa takalma agogo dukiya ne awarwaro dan kunne rawani dukiya ne kudi shanu tumaki awaki raguma da kaji da tantabaro da alfadari da dawaki dukkan su menene dukiya ne to sai ce Allah ya wajabta musu wata sadaka a cikin dukiyoyinsu ya zana nufin kowace dukiya ke nan za a fitar mata zakka a'a haka azbi ya zo a dunkule amma sai annabi ya fayyace mana cikin waɗansu ɗaiɗaikun hadisai cewa ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba irin dukiyar da ake fitar mata zakka ita ce kamar haka na farko kuɗi zinari ko azurfa na biyu dabbobi na uku abin da ya shafi kayan noma to su abin da ya shafi kuɗi zinari ko azurfa sai in sun kai wato dinari 20 ko dirhami 200 wanda a lissafin yau 90,000 ne da wani abu. Duk abinda mutum ya mallaka bai kai 90,000 din nan ba, babu zakka a kansa. In ko a dabbobi ne, dabbobin da ake fitar da zakka su ne dabbobi guda hudu: tumaki, awaki, shanu, raƙuma. Banda waɗannan da jakai da dawaki da alfadarai ba a fita musu zakka. Kaji da agwagi da talatalar dawusu tsuntsun sarki duk ba a fita musu zakka. An gane ko? Waɗannan dabbobin kadai ake fitar musu zakka, su ma in sun kai wani adadi sananne da bayanin su zai zo nan gaba. To amma gidaje kuwa ba zakka a kansu, turotai ba zakka a kansu, gonaki ba zakka a kansu. A wani lokaci, a wani lokaci kuma akwai gidan da ba zakka a kansa, mutumin da ya sayi gida don ya zauna ciki, yana zauna ciki, wannan gidan koda ya kai miliyan 100 kudin da aka gina shi ko aka saye shi, ba zakka a kansa. Mutumin da ya sayi gidaje suke ajiye ba da nufin sayarwa ba, da nufin wato ainihin ko ƴaƴansa su amfana da su, ko dai wata manufa ta abin nan, shi ba wannan gidajen babu zakka a kansu. Haka buloti, haka gonakai, haka motoci. Idan ka sai motoci don shiga, ko ka sai motoci ana yi maka haya da su, kana trailer masu yawa, kana tractors na noma masu yawa, kana da bus da yawa, kana da taxis da yawa, duk ana maka haya da su, ko sun kai 1,000 babu zakka a kansu. Amma kudin da suka kawo idan suka haɗu suka kai 90,000 zuwa wani abin da ya sama, wannan akwai zakka a ciki. Kun gane da kyau? To amma idan mutum sana'arsa shine ya sai fulotai a matsayin kadara, da ya ji sun ƙara kuɗi sai ya sayar ya samu riba, ya sai gonaki a matsayin kadara da ya ji sun fara kuɗi zai ya sayar, to wannan duk fulotan da ya saya da nufin sayarwa, ko motoci da nufin sayarwa, ko gonaki da gidaje da nufin sayarwa, idan shekara ta zo, idan ya lissafa kuɗin da zai wa zakka, to sai yake diddiga na waɗancan fulotan da gonakan da motocin, tunda dukkan su kadara ce ta kasuwanci. Inda za a sayar da su, kuɗin su za su kai nawa, za su kai kaza, sai ya hada da amount din da ke hannunsa, total din su sai ya fitar musu zakka gaba ɗaya. Haka mutumin da yake mai kanti, yana sayar da sukari, yana sayar da magi, yana sayar da leather bag, yana sayar da wane ne, duk kayayyakin da ke cikin kantinsa na kasuwanci, in aka zo ba a cewa a fitar musu zakka, a ɗauki masara, a ɗauki gari, a ɗauki magi a bayar, a'a, kuɗi za a yi musu. Yayin da shekara ta zo, kuɗin da ke hannu da wannan kadarar da ke ajiye a cikin su, to ko a kanti ana sayarwa, duk sai a yi musu kuɗi a yi lissafin su. A hada da kuɗin da ke hannu, amount din gaba ɗaya, total amount din ya zama kaza, to sai a ba da kashi ɗaya cikin 40 nashi. Kun fahimci wannan da kyau? Idan mutum yana da dawaki, ko da sun cika garin Bauchi, ba zakka a kan doki, haka jaki, haka alfadari. Amma idan sana'arka ne sayo dawaki da sayarwa, sayo jakai da sayarwa, sayo kaji da sayarwa, to lokacin da ka tashi fitar da zakkar kuɗi, ga waɗansu dawaki a ɗaure a matsayin kadara, kana jiran kasuwa ta zo a sayar, ga kaji a ajiye, ga jakai, ga alfadari a ajiye, kana nufin ka sayar, to dukkan su ma sai ka lissafin ki, diddiga kuɗin su zai kai nawa, ka hada da kuɗin da ke wurin ka, sai ka fita musu zakka a matsayin kuɗi. Amma ba a ɗaukan doki a bayar a matsayin zakka, ko jaki, ko alfadari, ko wani abu makamancin haka. Kun fahimta da kyau? Da haka sai ce Allah ya wajabta musu wata sadaka, tu'khadhu min aghniyaihim, wanda ake karba daga wurin mawadatansu, faturaddu fi fuqara'ihim, a mayar da ita zuwa ga wurin talakawansu. Wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, lafazin da ke nan da Bukhari ne. To da wannan ne kuma cewa tu'khadhu min aghniyaihim, za a karba daga mawadatansu, faturaddu fi fuqara'ihim, a bayar da ita ga talakawansu. Da wannan ne waɗansu malamai suka ce kenan ba a ɗaukar zakka daga gari zuwa gari. Da Annabi ya tura Mu'adh ne zuwa ƙasar Yaman, ya ce ya faɗa musu haka, ya karba daga wajen mawadatansu, ya baiwa talakawansu. Su suwa kenan, su mutanen Yaman, mawadatan su Yaman ɗin, a kuma baiwa talakawan su Yaman ɗin ba za a kai wani gari ba. Haka waɗansu malamai suka ce. To amma hukuncin ɗaukan zakka daga gari zuwa gari, wannan mazhabobi sun yi saɓani a kai. Mazhabobi sun yi saɓani a kai. Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbali suna ganin ba za a dauki zakka daga nan Bauchi a kai wani gari ba, sai in ya zanto tafiyar daga Bauchi zuwa wannan garin ba ta kai ai mata kasar ba, to sai zanto hukuncin wannan garin hukuncin Bauchi. Da an dauka daga nan an kai kauyukan Bauchi wanda ba su kai nisan da za a yi kasar ba, babu laifi kamar an raba a Bauchi ne. An gane ku? Haka shi ma Imam Malik ibn Anas kan wannan fatawar yake, sai dai shi ya ƙara cewa sai fayin akwai bukata ga mutanen wancan wurin sai aka dauka aka kai wannan babu laifi. Imam Abu Hanifa ya ce gaskiyar zance shi ne, dan an dauka daga Bauchi an kai Kano, daga Kano an kawo Bauchi, daga Bauchi an kai Maiduguri, daga Maiduguri an kai Sokoto, ba wani sabawa da aka yi, sai dai an aikata makaruhi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wannan magana ce mai karfi, yake kar hancin ma zai kau idan ya zanto kai kana Bauchi akwai iyayenka da yayyenka da kannanka a Maiduguri, sai ka dauki zakka ka biya kannanka da yayyenka da ke Maiduguri wani yanki na zakkar ka raba anan wani bangare ka kai can, wannan ko kar hanci ba ba ci, saboda zakkar da ka baiwa danginka makusanta tana da bangare biyu ne, ka bayar da zakka ka sadar da zumunci, lada biyu za a baka, wanda ka baiwa talaka kuwa za a baka ladan kai zakka. Da haka idan akwai maslaha shar'iyya ka dauki zakka daga nan ka kai wani gari, matukar akwai dangi dan saboda kiyaye abin nan, wato ainihin dangantaka, to wannan ko kar hanci babu, wannan shine zance wanda yake mafi inganci idan ka tara maganganun malamai. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. أنكر حديثي لك أنس بن مالك يتي أن أبا بكر الصديق للي أبو بكر الصديق farkon shiga musulunci kenan a duniya, farkon wanda ya fara furta kalmar shahada kenan, ya fara imani da annabi shine sayyidina abubakar. Abubakar din alkuniya ce, a ce maka baban wane, wannan shine abinda larabawa ke kira alkuniya, ko a ce ma dan wane ko a ce maka baban wane, to shi wannan alkuniya din abu ne mai kyau, mustahabi ne, ko da baka da dama ya halatta kai fata, ba ka da mata ma gauro ne kana kwanan shago ka ce kane Abu Ammar, sai saboda kana fatan ka samu kamar Ammar bin Yasir kane Abu Ammar kenan, Abu Ammar, Abu Ahmad, ko da mutum bai taba haihuwa ba ya halatta, haka ko baki taba yin haihuwa ba ya halatta ki alkunya ki ce ke ce ummu fulan, ummu wanci ya halatta a cikin musulunci, to wannan shine alkunya. Sunan Abubakar sunansa Abdullahi, mahaifinsa kuma Uthman, amma kunyarsa shine Abubakar As-Siddiq, kuma lakabinsa ne saboda yawan yadda yake gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa bayan manzanni da annabawa babu wani mutum mafi falla a duniya da ya wuce sayyidina Abubakar Siddiq. Allah ya ambace shi da cikin Al-Qur'ani da siffarsa ba da sunansa ba, dan shine wanda Allah ya zabar wa annabi su hijira tare, suka fita suka buya a kogon dutse ana neman su ana farautar su, kafirai suka zo har jikin kogon dutsen, sayyidina Abubakar ke cewa da ɗaya daga cikin su zai duka kamar zai cire kaya ko zai duba tafin kafarsa, da sai ya hango mu ga mu na ciki. Annabi ya ce ma baduka bisnainillahi salisuhuma, me kake damuwa da mutum biyun da Allah na ukun su, karka damu, shine Allah ke cewa idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Idhuma kaga alifu tasniya, annabi da Abubakar ko na uku babu a wajen in ba ubangijin su ba, yayin da su biyun suke cikin kogon dutse, idh yaqulu li sahibihi, yayin da shi annabi ke fadawa abokinsa, Allah ne kulla abokantaka, ba Abubakar ne yace daga yau annabi kaza, Allah ne ya fada da nassin Al-Qur'ani suratul tauba madaniya wanda ba goge hukuncin ta ba, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. To dan saboda haka wannan fallan sayyidina Abubakar kenan, ana ce masa Siddiq saboda yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik yace Abubakar Siddiq kataba lahu, ya rubuta wata takarda yace hadhihi faridatu sadaqa, takardar nan da kake gani ta kunshi bayanin wajibcin zakka ne, التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وتمنى الله يفرلن تاتك مسلمين والتي أمر الله بها رسوله وتمنى الله يؤمر سمن زنس دائتا يا بيانا تيك ذكر في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شات النبي صلى الله عليه وسلم ga bayanin zakarsa fi kulli 24 min al-ibli cikin dukkan adadi 24 na kuma fama dunaha da abin da bai kai 24 ba al-ghanam to za dauki tumaki ko awaki ne a bayar na kuma daga 5 zuwa 24 in za a fitar da zakarsu ba raqumin za a dauka a bayar ba tinkiya za a kimanta a dauki tinkiyar a bayar ko akuya kun fahimci wannan da kyau dama su raquma 1, 2, 3, 4 ba zakka a kai suna fara samun zakka daga lokacin da suka kai 5 zakka ta wajaba a kansu to daga 5 har zuwa 24 ba su kai lokacin da za a dauki raqumin su kutum a bayar ba dan in an dauki raqumin su kutum cikin 24 a bayar an dauka da yawa to duk saboda haka za a bayar da tumaki ne to yaya bayanin tumakin fi kulli khamsin shatun duk raqumi 5 sai a bayar da me akuya 1 duk raqumi 5 akuya 1 sha shi na bazan sha suka ce ya shafi tinkiya ya shafi akuya ya shafi tamace ya shafi namiji idan aka bada rago yayi ya aka bada tamace tinkiya yayi ya aka bada dan akuya yayi ya aka bada akuya dukkan su lafazin shatun ya shafe su fa iza balagat 25 idan raquma suka kai 25 kaga lissafi zai shafi babban yanzu kuma ila 35 har ya zuwa adadi na 35 fa fiha bintu makhadin unsa to abinda za a bar cikin raquman nan bintu makhad idan an ce makhad wato ainihin naƙuda bintu makab ya ta mai yin naƙuda ma'ana raqumar da aka haifa wadda yanzu ya kai matsayin da wadda ta haife ta tana dab da fara naƙuda to shine suka ce bintu makab ita ce dukkan raqumar da ta wuce shekara ɗaya ta shiga cikin ta biyu din raqumar da ta shiga cikin shekara ta biyu ana kiranta mai bintu makhab dan saboda haka ita ce za a dauka a bayar ma'ana lokacin da raquma suka kai 25 za a bayar da mai raquma daya wace iri mace ko namiji mace ita wannan macen wadda ta shiga cikin shekara ta biyu lalle ta wuce shekara daya amma bata kai uku ba tana cikin ta biyu kun fahimta da kyau kuma ta mace za a bayar tun daga lokacin da suke 25 haka za a yi ta bayarwa har ya zuwa lokacin da suka yi 35 ma'ana sun kai 30 ma guda ɗaya za a bayar sun kai 32 33 34 guda ɗaya ne sun kai 35 dai a duk shekara dai guda ɗaya za a bayar kuna fahimta da kyau to lokacin da suka kai wannan fa in lam takun in an nemi bintu makhab ta mace yar shekara biyu an nema a fitar an rasa ibn labun zakarun to sai a bayar da ibn labun shine dukkan dan raqumi namiji wanda ya kammala shekara ta biyu ya shiga ta wato yanzu mahaifiyarsa hatta haihu tana shayarwa shi yasa ake kiransa ibn labun dan mai shayarwa kuna fahimta da kyau daga 25 zuwa 35 zuwa haka ne in mutum za a bayar sai a bayar da wata shiga cikin shekara ta biyu in namiji ne fa wanda ya shiga cikin shekara ta uku wannan shine adadin raquma 25 wa alaikum salam
dan ya kasance raquma sai 25 ba kamar 20 haka
sai
kowanne biyar a waye
daya
a waye jikiya ko kuma raquma
sai
to sai ya kasance aka hada kamar aka cire raquma a cikin 20 bai jirgiyar din nan aka wani raguna hudu idan an sai da su za a iya fi mawar kamar ragunin da a yadda su dusi
yake
mutum zai iya ɗaukar ragunin ya bayar
ko mai halatta ba yadda annabi ce haka za ka yi kar ka sai da wani abu ka sai wani abu ka tsaya daidai inda nasu ya dakatar da kai. Fa idza balagat 36 ila 45 idan raquma suka kai 36 har zuwa ga 45 fa fiha bintu labunin unsa, to lokacin zaka bayar da tamatar raqumi yar shekara uku, bintu labun tamatar raqumi yar shekara uku. Kun gane ku? Ta gama shekara ta biyu ta shiga ta uku. Fa idza balagat 46 ila 60 idan adadin raqumin ka suka kai 46 daga nan har ya zuwa 60 fa fiha hikkatun taruqatul jamal, to abinda zaka bayar a cikin su tamatar raqumin da ake kira hikka wanda ta kai shekara ta hudu, ta gama uku ta shiga ta hudu, ita ce ake kira hikka. Idan namiji ne sai a ce masa hikkun, mace hikkatun, jam'in sa ko hikak ko haqa'iq a larabta ka ake jam'in sa, to ana ce mata hikka. Sai ya fassara ta da cewa taruqatul jamal, wadda ta kai raqumi ya barbara da ita. To galibi ko ta matar raqumi, raqumi na binta dan barbara da ita in ta shiga cikin shekara ta hudu, shine taruqatul jabal jamal. Taruq ala wazani fa'ul kenan, matruqatul jamal kenan. Ana ce mata hikka kuma suka ce li'annaha tattahiqu an turkab wa yuhammalu alaiha, dan ta cancanci a iya hawa a yi tafiya da ita zuwa wani gari, sannan kuma a iya dora mata kaya saboda ta kai shekara ta hudu. Shi yasa ake kiranta hikka, wadda ta kai matsayin a dora mata kaya, ta kai matsayin namijin raqumi, wato ainihin ya fuskance ta. Kun gane da kyau? Fa idza balagat wahidatan wa 60, idan raquma suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jaz'a, sa'ilin nan abinda za a bayar a cikin su za a bayar da dabbar da ake kira jaz'a. Ita ko jaz'a wadda ta kammala shekara ta hudu ta shiga ta biyar, ta kammala shekara ta hudu ta shiga ta biyar, ita ce jaz'a. Fa idza balagat 76 ila 90, idan raqumin ka suka kai 76 har zuwa 90 fa fiha bintu labun, to mutum zai bayar da bintu labun guda daya, binta labun, na binta labun guda biyu kenan, binta labun wato guda biyu, waɗanda sun kai shekara ta uku uku, matan da suka kai shekara ta uku uku su biyu, mutum zai bayar. Kuna fahimta da kyau? Fa idza balagat 91, idan raqumin ka sun kai 91 ila 20 wa 100 zuwa ga 120, daga 91 zuwa 120 fa fiha hikkatani taruqatal jamali, to mutum zai bayar da hikka guda biyu. An gane ku? Hikka wadda ta kammala shekara ta uku ta shiga ta hudu ko? Guda biyu mata zaka bayar, taruqatal jamal wanda duk sun kai matsayin raqumi musu barbara kenan. Fa idza zadat ala 20 wa 100, raqumin ka sun yawa sun bunkasa har sun fi 120, to hukunci zai canja. Fa fi kulli 40 bintu labun, to sai ka ware dukkan 40 ka fitar da bintu labun, din raqumi 40 sai ka fitar da raquma mace yar shekara uku, raquma mace yar shekara uku. Kun gane ku? Wa fi kulli 50 hiqqa, cikin dukkan 50 ka fitar da hikka, raquma mace yar shekara hudu, wato ko dai ka rinka kirgin 40-40, da 40 ka fitar da bintu labun yar shekara uku, ko kuma ka kirgin 50-50, dukkan 50 ka fitar da mai hikka guda daya. Kun fahimta da kyau? Me kace? وسبعين فيها جزرة. وسبعين.
فيها
بنتا لبون بدابيوني. كجارة كجارة بيرو. أنغانيكو. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل. An gama lissafin raquma, dama ba a fitarwa sai sun kai biyar. An gane ku? To daga biyar har zuwa 24 kuma duk in za a fitar, mai za a fitar? tumaki za a fitar daga ciki, sha tumaki ko awaki, to daga nan gudun har yi zuwa ƙarshen inda aka tsaya. Sai ya ce wa mallam ya kuma ahu illa arba'un min al-ibli, wanda bayi da komai sai raƙuma guda hudu, me ya kamata ya fitar? Sai ce fa laysa fiha sadaqatun illa an yasha rabbuha, babu zakka a cikin raƙuma hudu sai fadin mai suya ga damar sadakan nafila kawai, amma zakka ta tilas babu. Raƙumi hudu ai kai ma talaka ne har yanzu, su kai biyar ba. Wa fi sadaqatil ghanami, to yanzu sai me kuma za mu shiga? Alganam, tumaki da awaki suna kikira alganam. Wa fi sadaqatil ghanami, amma abin da ya shafi tumaki da awaki kuwa, fi sa'imatiha, sai cikin waɗanda suke zuwa kiwonsu. Wato idan kana da tumaki da awaki iri biyu ne, ko su zanto kiwo ake zuwa da su a dawo da su, to irin wannan su ake fitar mata zakka. Ko su zanto a ɗaure suke a gida, kai ke sayan harawa, ka sai dusa, ka sai ruwan tsari, duk waɗanda ake ciyar da su a gida ba a zuwa kiwo da su, ko da sun kai 1,000 babu zakka a kansu, bisa ga zance mafi inganci. Bisa ga zance mafi inganci, dan annabi ya ce ku bi da kyau, wa fi sadaqatil ghanami, dangane da sadakar tumaki da awaki, fi sa'imatiha, sai sa'ima dinsu. Sa'ima ita ce wanda ake zuwa kiwo da ita. Abinda yasa zaka bayar da zakka, dan kai ma bulus kake ci, baka sayan dusa, baka sayan komai, amma wannan ku kai kana cin kwakwa, shi yasa ba zakka a kanka. Dan zaka sai musu dusa, zaka sai musu harawa, zaka yi mai baki wa ake zuwa. Kun gane da kyau, da aka ce fi sa'imatiha, waɗanda ke zuwa kiwo cikin tumaki da awaki din, idza kanat 40 ila 20 wa 100, idan suka kai 40 daga nan har zuwa 120, shatin, wato zuwa tunkiya ko akuya 120, shatun, to zaka bayar da tunkiya ɗaya ne ko akuya ɗaya. Dama su awaki da tumaki ba a fitar musu da zakka sai sun kai 40. 39 ko da 8 zuwa abin da yiwo kasa ba zakka a kansu. Duk mutumin da yake da tinkiya 39 talaka ne, ba zakka a kan shi, amma sun kai 40 to ya fara zama cikin mala'u, saboda haka zai bayar da zakka ke. To daga ku duba tarhamar Ubangiji, tun daga 40 tinkiya ko akwai 40 zuwa 120 duk tinkiya ɗaya kawai zaka bayar. 40 guda ɗaya zaka bayar, sun kai 50 dai hukunci bai canja ba, duk shekara ɗaya ne. Sun kai 100 duk shekara guda ɗaya zaka bayar, in sun kai 100 har zuwa 120 duk dai zaka bayar da mai guda ɗaya ne. Yanzu muna magana dakata, muna magana tumaki da awaki, ba mu magana nerori, bari sai an jima wannan.
Wannan da zai kashe
duwan cewa mai
wani dabbobin da ya sauye suna tunin nerwa, a kamar ya cikin suwa ya ba na kayan dabbobi a kansa, amma akwai zakarku.
Wannan akwai zakarku da kansu, idan mutum ya daure dabbobi a gida yana ciyar da su, zakka ne dauki tinkiya ko akuya ya bayar babu a kansu. Amma idan manufar daure su shine su kadara ne don ya rika sayarwa, to idan shekara ta zo bayan lissafin kudinsu ko sai yayin lissafin kudin da ke wurinsa, sai ya lissafa kudinsu inda za a sayar da su ne, sai ba da zakar kudi, amma su ba zai dauki ɗaya ba zakka ba. An gane ku? Wato Malam Hussein ya fito bukar tambayar ka sosai, kaga ta bamu fahimta ba sosai. Fa idza zadat, haka ne, ala 20 wa 100, idan so karu kan tinkiya 120, wani abu ya karu akan wannan, ila mai ataini, har yi zuwa lokacin da su kai 200, fa fi ha shata ne, to tinkiya biyu kawai za ka fitar. Da sun kai 121 tinkiya biyu, 130 tinkiya biyu, da 90 har zuwa 200 da tinkiya biyu, hukunci ba ya dalilawa. Da mai tinkiya 200 da mai tinkiya 121 da hukuncinsu shi ne mai tinkiya biyu za su fitar da a shekara. fa iza zadat alamiyatayn yayin da suka karu akan 200 ila 300 har zuwa ga wato ainihin 300 fa fiha thalath siyaqin to a lokacin nan zai rika fitar da tubaki guda uku ne ko awaki guda uku ma'ana da san kai 201 duk shekara zaka fitar da nauyin nan uku daga nan har su kai 300 kuma hukuncin baya canjawa fa iza zadat ala 300 in sun karu akan 300 fa fi kulli 100 shatun sai ku koma da samun 100 kawai dukkan dinkiya 100 sai ka fitar da guda daya dukkan dinkiya 100 ka fitar da guda daya in sun karu kan 300 kujin fa iza kanat sa'imatar rajul fa iza kanat sa'imatar sa'imatur rajuli naqisata min 40 shatan shatan zamu ce ko shatan shatin shatan shat ne ce sai mu gyara 40 shatan kamar da zaka ce 40 yawman tamyizul uqudi min 10 ila 90 dukkan sai na zuwa ne mansub mufradun mansuban qaidan nahwu kenan ko fa iza kanat sa'imatur rajuli idan mutun yana da tinkiya ko awakin da suke kiyo suka kasance na kasatan min 40 busu kai 40 ba adadin su 39 falaysa fiha sadaqa to wannan babu zakka akan su illa an yasha rabbuha sai in mai su ya ga dama zai sadaka ta nafila kun gane wannan to kage zuwa mun gama da tumaki da awaki sai wani hukuncin sai yace wala yujma'u bayna mutafarriqin wala yufarraqu bayna mujtami'in khashyata sadaqati wala yujma'u bayna mutafarriqin ba'a hada wadanda suke arabe da juna wala yufarraqu bayna mujtami'in ba'a raba wadanda suke tattare da juna khashyata sadaqati danjin tsoron zakka da yake nufi da wannan magana magana ce da ake fuskantar da ita zuwa ga mutum biyu in ma dai zuwa ga ma'abucin dukiya in ma zuwa ga sa'i sa'i shine wanda shugaba ke turawa dan ya fitar da zakka ga mutane an gane ko dan saboda a samu adalci ita kaga zakka a tsarin musulunci ba harka ce ta tsakanin mai kudi da talakawa ba harka ce ta tsakanin mai kudi da gwamnati gwamnatin musulunci tana da rajistar kowa cikin masu kudinta masu tumaki masu awaki masu raƙuma masu kudi a banki an san ko nawa ne masu amfanin gona ana kididdiga a gane nawa ne gwamnati ce za ta zai ta samu attajiri ta ce zakkar ka kaza ce a yi lissafi a fitar su karɓa kuma su ba wanda ya cancanta su ne alhamilin alayhi haɗin da ake magana cikin aya me yasa kake ganin yanzu mutane ba sa fitarwa da an kyale shi da talakawa sai zalunci su yadda yake so amma inda da gwamnati da ƙarfin siya za a karɓa daga wajensa ko ya kama azari takobi a yake shi saboda tattalin arziki makamashi ne tattalin arziki mai girma duk waɗanda ba su da arziki a hannu to kuma za a iya maishe su bayi ba haka bane ba to shi yasa ita dukiya musulunci ke ba ta muhimmanci saboda rawar da take takawa wajen gudanar jama'a da gwamnati shi ne mai
wajen raba zakka da kai bayani cewa idan mutum yana da yan uwansa yana nan ne ya hannu raba zakka ya ba su da magari a ciki ba wanda faran da yake da wa'anda suna wuri ɗaya tare da yan uwansu da sankanan su da sauransu su sun cire zakka a bakin famulan su suke rabewa famulan su da wannan wani
shi
ya samu wannan faran
to wannan ba daidai bane ba mutum ya fitar da zakka dan an ce a bai ma dangi kuma ya hana sauran talakawa sai dangin sa kadai wannan ba daidai bane ba su dangin da zaka bai wa zakka na farko fa sai waɗanda sun cancanci su ci zakka suna cikin alfuqara suna cikin almasaki suna cikin a abinda aya ta jera in su ma suna da kudin su ma magana zakka sannan waɗanda ba tilal bane ciyar da su yanzu ƴaƴanka ko sun kai rabu zaka ba su zakka ba dan ba tilal ne ka ciyar da dan kai da ya zama tilal ka ciyar da su duk wanda yake tilal ka ciyar da shi ƴaƴa mata da sauransu ba za ka ba su zakka ba amma wanda ba jini ba na ciyar da shi wanda zumunci ne ciyar da shi kamar kaninka ko wanka ɗanwa ɗanka ne wane ne wanda ba jini ne ciyar da shi ba saboda haka za ka iya ba shi zakka to amma da shardin yana cikin jerin mutane guda takwas da aya ta bayyana in baya ciki ba za a ba shi ba mu koma kan wannan jumla cewa wala yujma'u bayna mutafarriqin wala yufarraqu bayna mujtami'in khashyata sadaqa
ba a tattara waɗanda suke lallabe da juna, ba a lallaba waɗanda suke tare da juna don jin tsoron sadaka. To shine muka ce wannan magana ko dai zanto ana magana da sa'i ko ya zanto ana magana da mai dukiya. Yaushe ake magana da mai dukiya? Muqaddara da ni da kai ina da tinkiya 20, kana da tinkiya 20, a ɗaure suke wuri guda, tare suke kwana, tare suke tashi, tare suke zuwa kiwo, tare suke dawowa, mun haɗa muna kiwo tare. Idan na ware 20 juna ne kaɗai babu zakka a kai, idan ka ware 20 ɗin kai kaɗai babu zakka a kai, amma suna haɗa da juna ba hukuncin sa fitar da guda ɗaya ko? To idan aka tashi fitarwa yadda za a yi kafe da zai biya ne can gaba, shi ne sai a ɗauki tinkiya ta a bayar ko a ɗauki taka a bayar. Yayin da aka ɗauki ta kafin a bayar sai maga kuɗin ta zai kai nawa, sai ai kuɗin wannan tinkiyar zai kai kaza 3,000 to 4,000 shi kenan. Sai a ce ta ba su talaka, aka ba su talaka ba ta shi aka bayar ba, to sai ka bani 2,000. In ta ka ce aka bani ko sai ba ka mai 2,000. To lokacin tunda suna haɗe da juna dole a fitar musu da zakka. To a kodin da suke dabara a Larabawan da, da sun ga watan zakka ya kusa zuwa sai in ware 20 dina da banka maka ware zakka, in wata ya wuce sai mu haɗa su. To shi ne hadisi ke cewa ba a ware waɗanda suke tare da juna, kamar waɗanda ba a raba waɗanda suke haɗe, ba a raba waɗanda suke ba a haɗe ba, sannan kuma ba a raba waɗanda suke haɗe. Waɗanda naku suke haɗe bai halitta ku raba su ba don gudun sadaka. Haka kuma wato ainihin waɗanda nasu kuma suke daban-daban, dama can kai kana da 20 a can wani kasa iya zo ce to ko bari a haɗa ku don ya fitar muku da guda ɗaya, shi ma bai halitta muku haka ba. Ko fahimta da kyau? Don ta iyawa shi mai dukiya ne zai so a raba ba don kuma ba don saboda kan zakka ta hau kansa. Ta iyawa sa'i ya zo ya samu waɗannan mutanen makwabta ne, wannan da dukiya 20, wannan dukiya 20, sai kai ku haɗe da juna ba mun guda ɗaya. Ba zai yiwu ba, ba zai musu wannan ba. Mutum ɗaya ne yake da tumaki daban-daban a kowane gari, waɗansu suna wancan kawai, waɗansu suna wancan kawai, amma duk nashi ne zai fitar musu don mallakar mutum ɗaya ne.
Misali idan wancan wannan yana da sun, wannan da sun, haka idan suka hada
guda ɗaya su bayar duk zai shiga cikin wata bayar, in suka raba kowa ɗaya zai bayar a kansa, gaskiya ne duk zai shiga cikin. Ya hakuri mu je ƙarshe wannan tun da zama na cikin tumaki da awaki ne, a rike tambayar karka manta insha Allah.
Nan ya wani abu da cewa idan wato takkan dabbobi idan ruwa suna haɗe ba dole su naman da iya ke kai
in kun yi tare ya kai da wani ba, eh su dabbobin ake gani taron su wuri guda, amma in kai kaɗai ne naka 20 mutum na 20 kowa ba zakka a kansa. Wato dai ba a haɗa su da juna in suna rabe ko ba a raba su in suna haɗe, saboda kowane ya yi dabara, kamar yadda malai karo mana misali yanzu ka ga yanzu idan kana da tinkiya 50 ina da 50 kowa zai bada guda daidai, amma idan haɗa su da juna fa ɗaya za a bayar. To kar mu zo mu haɗa su da juna don mai dabara mu bayar da guda ɗaya mu biyu, kamar yadda kuma ba za a raba su da juna ba, don dukkan waɗannan dai kowanne ba za a yi ba. Ɗaya ne daga cikin mazhabobi wannan ɗin, wata mazhaba ce cikin mazhabobi. Wama kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bistawiyya, kaji ruhin zance ko mala? Wama kana min khalitaini, dukkan adadin da ya zanto na abokan hulɗa biyu su ne khalitaini, sun haɗa tumakinsu haɗe da juna, kaga ne? Fa innahuma, to su wannan abokan hulɗa biyu ɗin, yataraja'ani bainahuma bistawiyya, za su koma tsakaninsu su raba wannan abin da za su fitar daidai wa daida. Ma'ana ka kana tinkiya 20 ina da 20 muka haɗa muka bada guda ɗaya, to in ta ka ci aka ba sai a ga nawa ne kuɗin ka a kasuwa, kai yi maka adadin kudinka a rabin wannan kudin ya baka inda wace kuma haka kaga nuna kenan ana hada su wala yukhraju fi sadaqati harimatun a wajen zakka ba za a fitar da tsohuwar dabba ba harima suka ce ita ce wadda take saka zakka asnanuha saboda tsufa har hakoranta sun zube dai idan ka bayar da wannan ka cuci talaka wala zatu awarin zatu awarin a wata riwaya awar a wata riwaya uwar idan an ce awar ma'abuciyar aibi ba za a fitar da mara lafiya ba wajen zakka dan an zalunci talaka kenan idan muka ce zatu uwar ba za a fitar da mai ido ɗaya ba dan haka dai awar ya fi faɗin ma'ana sai zanto aibin nan ya shafi ido ne ya shafi kafa ne ya shafi lakar jiki ne ko ina ne in dai tinkiya tana da aibi ko akuya ko ma wace irin dabba ce to idan aka zo zakka ba za a bayar da ita ba dai idan an yi haka an zalunci talaka wala taisun haka ba za a bayar da tais ba tais shine wato ainihin a dambun suru an gane ku to wannan tais din wato ko namiji dai na ko tinkiya ko na akuya duk kudin suna ce masa tais to saboda me aka ce ba za a fitar da shi ba saboda galibi shine ke yin barbara to idan aka fitar da shi kuma an cucuwa mai dabbobi ke saboda akwai mata cikin dabbobin wannan dan bunzurin yana da karfin ya tabi yana barbara ana samu ana taihuwa tumakin suna yaduwa to sai aka dauke aka bayar da zakka an gane ko yace duk ba za a bayar da wannan ba illa an yasha al musaddaku sai dai in shi talakkan da za a baiwa ya zafi tsohuwar ya ce ni waccan nake so din to sai a bashi ya zafi mara lafiya ya ce shi wannan yake so to sai a bashi wa fi rikati arrika shi ne wato ainihin azurfa wa fi rika cikin abin da ya shafi azurfa kuwa an gane ko to ga zakarta fi mi'atai dirhamin rubu'ul usri cikin duka abin da ya kai dirhami 200 to za a bayar da rubuyin usri usri 1/10 to 1/10 sai a bayar da kashi ɗayan sa shi kuma a kasa shi gidan hudu a bayar da kashi ɗaya ciki wato kenan 1/40 wannan shine zakkar kuɗi duk abin da mutum ya mallaka daga nisabi zuwa abin da ya sama daga 90,000 zuwa abin da ya sama idan shekara ta yi dama za ka lissafe kuɗin nawa ne gaba ɗaya sai ka bayar da 1/40 ɗinsu shine abin da ya shafi zakkar kuɗi shine abin da ake kira rubu'ul ushri wato rubuyin ushri shi ushri 1/10 rubuyin ushri to ɗayan na cikin goma ka kasa shi gida hudu ka bayar da ɗaya kaga dai shine 1/40 an fahimta ko alaikum salam فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها عندنا بو إذن يكسن شيء درهم عندك يورنكا wato 190 ne kadai ba su kai 200 ba falaysa fiha sadaqatun to babu zakka cikin wannan adadin kudin illa an yasha a rabuha sai dai mutun ya ga dama ya sadakar nafila 1,080 gare ka ko 1,070 kawai gare ka a shekara shine dukiyar ka gaba daya ba zakka a kanka amma in ka dama ka dauki kudin wani abu ka bayar sadakar nafila wannan babu komai yayi amma a wajibta maka zakka ba a wajibta maka ba shine ba na illa an yasha a rabuha alaikum salam ban ce ba to kai hakuri kila za su zo gaba wa man balagat indahu min al-ibli sadaqatul jaza'a وليست عنده جزأة وعنده حقة فإنها تقبل منه يتي دكان متمن ديكي دا عدل لاقما وان دا يوان سياكي اتي جزاء تيزا اباير جزاء ود تكيشي كلا تنوى تبير وليست عنده جزاء شيكم ايضان توباية دا جزاء تنى ارشي كلا بير وعنده حقة ابانا دا حقة ارشي كلا غدو فإنها تقبل منه تزاجي اكرمائي دا يا باير انجانيكو waye ja'alu ma'aha shataini to sai duk lokacin da ya bayar da yan shekara hudu din nan aka karba waye ja'alu ma'aha shataini sai ya hada da tumaki biyu tare da ita cikon shekara ɗayar da bata kai in istaysarata lahu idan har ya samu sauƙin samun tumaki biyu tare da shi aw 20 dirhaman ko ya bayar da adadin kudin da suka kai kimar dirhami 20 a madadin tumaki guda biyu idan bai da su ومن بلغت عنده سرقة الحقة وانده ذكرت تكي بايد الحقة دبت تكي سيكرا هدو وليست عنده الحقة كما إذا انتو بايد سيكرا هدو النن وعنده الجزعة أما إنا دهر سيكرا بير جزعة فإنها تقبل منه الجزعة تولوك تنن ذائية كربان من الجزعة دين ده غولنسا ويوديه المصدق 20 درهما أو شاتين إذن يسو وانده أكبه وشيطة لكن سي يوتكو da kawo dirhami 20 ko tunkiya biyu ya mayar wa shi mai wannan din ba in yace ya yafe masa yayi ana fadin abin da yake shine haƙƙi na wajibi wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba'athahu ila al-yaman Mu'adh ibn Jabal annabi ya aika shi zuwa kasar Yaman a shekara ta 8 ko ta 9 bayan hijira domin ya je zama alkali ya zama mai fatawa ya zanto malami wannan shine cewa ashe shugaba lalle ya rinka tura masu wa'azi kauyuka ya rinka tura masu awazi sasannin kasa daban don su isar da musulunci a tura wani ya je kauye kaza yayi wata wani yayi shekara wani yayi wata biyar ya dawo lokacin da aka tura shi daga Baitul Mal ne za a dauki nauyin abincinsa da ciyar da iyalinsa da komai da komai na shi tsarin musulunci kenan ba a cewa ga malami ya zo karantar da kansa sadaka ranar da dun yi yunwa dole ya daura laya ya ba mutane amma ga malami ya zo wa zai ciyar da shi kwamitin kula da wa'azi an gane ko karamar hukuma ta ware allowances na malamai da ke fita wa'azi ko a tura su kauyuka don su karantar a makarantun islamiyya gwamnatin jiha ma'aikatar ilimi ta ɗauki wannan nauyin duk inda limamin juma'a yake a jiha irin ta Bauchi mai adadin musulmai 90 da wani abu cikin 100 to ya kasance yana da cikakken salari yadda darakta yake da salari dan muhimmancinsa ya fi muhimmancin likita yadda likita ke da salari da gida limamin juma'a muhimmancinsa ya fi wannan likita yana magance gangan jiki ne limamin juma'a yana magance zukata ne likita abin da yake magani na mashako da mura da masassara shi ko limamin juma'a yana magance hasara yana magance girman kai yana magance shirka da bid'a yana fitar da wannan dattin daga cikin zuciya ita zuciya ita ce daya dayan tsokan da in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace duk gyaran da likita zai yi ga jikin da zuciyar ta lalace ba za ta sa a samu mutum na garba a cikin ƙasa ko al'umma ta gari amma idan liman ya gyara zukata mai wa'azi ya gyara zukata ko da likita ya gajiya wajen magance hannun dama ko hannun hagu to dai zuciya ta gyaru gangan jiki kuma zai gyaru za a samu al'umma na gari ba za a samu yan fashi ba za a samu kaza ba za a samu kaza to da haka da annabi yake tura mutane ana ɗaukar nauyinsu ne ta fuskar gwamnati annabi shine gwamnatin sallallahu alaihi wasallam gwamnatin da tafi kowace gwamnati adalci yo gwamnatin da za ta ce wa da talakawa ya ku taron talakawa dukkan wanda ya mutu da bashi a kansa ya zo nan gurin gwamnati ta biya masa dukkan wanda ya mutu ya bar iyali da yara ƙanana mu ne za mu ɗauki nauyinsu har su girma su zama bil adama wace gwamnati ta bin wannan a duniya ko da kasashen turai da amerika sai da ce ba kwadon sayan alawunsa su na marasa aikin yi amma ba a magance maka matsaloli gaba da amma gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwamnati ce da aka yi mata khatimin wa tammat kalimatu rabbika sadaqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim annabi ya tura da Mu'adh ibn Jabal zuwa kasar Yaman fa amarahu an ya'khudha sai ya umarce shi ya karbi min kulli 30 baqatan ina mai tambaya game da shanu da zu min kulli 30 baqatan annabi ya ce wa Mu'adh ibn Jabal dukkan shanun da suka kai adadi 30 ya karbi tabi'an aw tabi'atan at-tabi' shine dukkan dan maraki ko yar baraka macen da suka kai shekara 2 zuwa abin da ya sama an gane ko attabi wadan suka ce ya wuce shekara ɗaya yana cikin ta biyu wadan suka ce shekara biyu zuwa abin da ya sama wato dukkan shanu adadin 30 za a fitar da guda ɗaya ne ɗayan nan ko mace ko namiji kuma idan to ya kai shekara ta nawa ya shiga cikin ta biyu shine tabi'i namiji kenan tabi'atan ta matar kenan wa min kulli 40 dukkan adadin shanun da suka kai 40 kuwa musinnatan za a bayar da musinna guda daya to ita musinna din nan ita ce wadda ta kai shekaru uku zuwa abin da ya sama wadanda suka ce shekaru hudu zuwa abin da ya sama musinna kenan wadanda suka ce musinna wadda take hakoranta sun riga sun fito